Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu kuma da sake saduwa a filin da rashin tayi wanda ne Salo Garba ke shiryawa nake kuma farin cikin gabatar muku da shi daga nan birnin Washington DC to har yanzu muna tare da bakonmu Malam Yusuf Aliyu masanin tattalin arziki dake zaune a Abuja Nigeria yau zamu kawo karshen hirar da nayi da shi akan faduwar darajar kudin Turkiya da muhimmancin ilimi akan ci gaban tattalin arzikin kasa ga yarda hirar da ci gaba
yaman aka fara yaki da saboda mulki to za a kowa kuma ai yaki saboda kasuwanci da an wuce yaki na yakin kasuwanci sai kuma ya koma wato financial market in ka kula ai ga shi kasuwan kasuwar hannun jari na Turkiya ta fadi saboda wannan tagagi da ya faru wanda shi yake ta zabje kudin kasan wanda ake ce lira ya koma dala 7 a lira kusan 7 akan dala 1 misali
to shi wannan takaddama da takunno kai tsakanin Turkiya da Amurka ka ce zalandiyar siyasa ne yakin Syria da kuma juyin mulki da aka so a yi ma shi shugaban kasar shi Pastor Browsing da shi
Andrew
da shi kuma wannan malamin addinin Islama da ke nan Amurka ya ce su ne suka haddasa yunkurin juyin mulkin to
ya kira su kuma yan ta'adda
to ina Amurka ta shigo ciki
to Amurka ta shigo ciki saboda tana buƙatar a sakan mata wannan pasto wanda ko dai shi Recep Tayyip Erdogan yana zargin ko ya dan leken asirin Amurka ne ka tuna a siyasar Amurka da Russia akwai irin wannan a kasar Ingila akwai kuma Edward Snowden wanda yanzu haka ke kasar Russia wanda duka irin waɗannan abubuwa ne to amma abin da ya bayyana a fili shine shi Recep Tayyip Erdogan ya riga ya zargi wannan malamin addini wanda ba ma Amurka kaɗai ba har makarantu da yake da shi a irin kasar irin Najeriya sai da ya aiko ma da Najeriya ya ce wannan makaranta fa suna kinkace 'yan ta'adda ne to kaga faɗan kaga ta inda ta ɓangaro ma Najeriya to amma da masana uku mahukunta ƙasar suka zauna suka duba sai suka ga a'a wannan makaranta akwai malamanta akwai tsarin iliminta sannan kuma akwai hukumar ilimi ta ƙasa da take kula da makarantar sannan kuma akwai curriculum na makaranta da ake saboda haka a ɓangaren Najeriya sai ba mu shiga ba cikin wannan faɗa kuma shi ne ya fi zama a ala saboda faɗan faɗa ce da ya shafi madafai na iko wanda ake ƙasa ƙoƙarin a ture shi shi kuma yana da cikakken yana da cikakken masaniya akan abubuwan da ke faruwa tsakaninsu wanda har sai da ta kai aka kusa yin yaƙi tsakaninsa da wasu ƙasashe ma maƙotansa saboda irin wannan sa'insa da hukumomi musamman na ƙasashen Turai suke sawa a cikin gwamnatoci na wannan yanki.
To Malam Yusuf, na gode da wannan bayani da kai mana kan Malam Yusuf.
Na'am.
Da wannan abubuwa raw materials abu da muke da su da Allah ya albarkace mu da su a Afirka. Dangantaka da muke da ita da China. Menene ya kamata nahiyar Afirka ta yi ita ma ta zama mai dogaro da kanta? Bisa ga albarkatun da Allah ya bata.
Ilimi kuma an ɗauki wannan matakin saboda jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria ta fa yanzu na ji kwanan nan an shiga yarjejeniya duk railway da ke Najeriya wanda aka kawo jami'ar Ahmadu Bello an zaɓi ɗalibai a ɓangaren engineering da mechanical engineering wanda suke da ƙwarewa kuma suka ci jarabawa guda 50 waɗanda za a zo a su yi aiki da China je su yi karatu a China su zo su riƙe mana injinanmu da jiragen ruwanmu da jiragen ƙafanmu kuma ka tuna duk inda aka faɗi transport sai ta yi maganar titin mota wanda ya shafi da talaka da mai kuɗi sai ta yi maganar jirgin sama wanda ya shafi elite ne kawai 'yan boko ne da manyan kasuwa sai ta yi maganar jirgin ruwa wanda dole idan yanzu muka zo program kamar misali na seaport ɗinmu to dole ne masu karanta water resources engineering da kuma waɗanda civil da waɗanda civil engineering da irin waɗannan makamanta sai hadda mu masana tattalin arziki sai mun koma Chinese Institute for Economic Studies a kai mutane su ga yanda aka fitar da bincike Professor Justin Yufu Lee wanda shine chief economist na kasar na wannan Chinese Center for Economic Research and Development wanda daga baya zama kamar shine babba a babban bankin duniya wanda China ta tura ce yawa chief economist na World Bank Professor Justin Yufu Lee to duka irin waɗannan mu ma mutaki mun samu dama ba wani mulkin mallaka yanzu idan ka dauki misali zan baka kafatan yaɗa labarai wanda idan mai jin wannan program din in ka buga lissafi da rediyon China yake saurare ya ake rediyon ya ba za mu dauka ya sai dai mai magana a rediyo injiniyoyin ba za su zo su fara mana rediyo ba da wanda mai ake nema to shine muke magana technology transfer za mu amfana da su kuma suna shirye su ba mu saboda abin da yake a duniya yanzu ita China din nan ta kula duk abin da kake tunani akan kasuwanci na duniya saboda shi shugaban da ya gina su wanda Professor Mao Zedong ya gina su ne akan su je akwai trade policy da ake cewa dumping su yi abin komai tsadin abin a sai da shi da arha a waje haka suke ta zubar da shi a waje duk inda ka je ka sa ba na China ba na China za ka zo ka siya ka dauka to sun shiga motsi yanzu ka dauki mutum biliyan biyu a China a ce kashi goma cikin ɗari na mutum biliyan biyu za su hau mota to in kashi biyu na biliyan biyu na mutum nan suka hau mota a China wadda China ta yi a kasar China ta ɗaya da mutanen Najeriya to da ne za mu gyara su a ina akwai abokina da ya tafi wani yanki Shenzhen a kasar China su ke da local government ne amma dogon binin da ya fi kowane gini tsawo a kasar yana wannan local government ne to muna neman injiniyoyi su zo su kware a gidaje muna buƙatar gidaje saboda ka ɗauka building engineer su je su gano wani irin technology ne suke su kuma gwamnatoci mu zo mu ƙirƙiri kuɗi a cikin tattalin arzikinmu saboda muna da shi duk abin da muka ɗauko China za ta siye shi za ta siyar ma duniya mu kuma za mu samu aikin yi to aikin da ke gaban gwamnati shi ne tun da mun shiga swap
Naira swap.
Mun kuma shiga yau swap na Naira. To yanzu abin da ya kamata shi ne mu shiga gaban akan kili ne. Saboda duk ci gaban duniya sai ka samu kuma capital development index. Wato mutane su ginu. In suka ginu kuma ilimi shi ne na farko. Idan suka ginu da ilimi lafiyar su zai ginu. In lafiyar su ta ginu ilimin su zai karu. Zai tasiri. Zai zama relevant. In ilimin su zama relevant. Kai kishin kasar su zai canza. Sannan tunanin su zai canza saboda haka za mu iya canza kanmu da abun da ke faruwa saboda kowane lokaci akwai kasar akwai nahiyar da ke shugabancin duniya ba yanda za a yi a cire wannan misali za a ga kasa tana shugabantar kasashe a kwallon kafa za ka duru kasa tana shugabantar kasashe a kan harkar bankuna kamar Switzerland to kuma ba wai wannan abun ba wani sati ba ne ko kuma wani rocket science kawai ba su dabar ba ne kawai wani abu ne wanda dukkanmu idan muka haɗu muka tunani da mu da shugabanninmu mu mafi ya kyautata mana haka za a yi ta tafiya su ma kyautata musu haka yi amma dole sai an sa tallafi saboda China sun gini ne da tallafin da hukumomi suka ba mutanensu.
To madalla malam Shaw na gode.
Yawa to wallahi na gode.
Madalla ƙarshen fira kenan. Sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin. A madadin bakon namu Malam Yashau Aliyu da Solomon Abu tare da Shoba Hero Dedene da suka taimaka da sauti. Ni Salo Garba ke cewar ku kasance cikin ƙoshin lafiya da yardar Ubangijinmu.
Kuɗe a kaje da hanya mai kyau. Kuɗe a kaje da hanya mai kyau. Amma babi sa shashan ce ba, kana babi sa zakan ce ba, kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.